song that came out.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
To Zahra, Majalisar Dokokin Amurka na dab da kaddamar da wata yarjejeniya da za ta ci gaba da samarwa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris domin kauce wa rufe wasu ayyukan gwamnati. Manazarta sun ce kungiyar 'yan tawayen Siriya ta ɗauki salon sasantawa irin na kungiyar Taliban a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya. Jami'ai a kasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi sai da kima ya kife tare da kashi akalla mutane 25, wasu da dama kuma ba a gansu ba.
Kanin labaran kenan. A yau ne 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ya yi jawabi ga al'ummar kasar inda ya ce,
"The rangwaye do not pay."
Yace, "Mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba, waɗanda a baya suke yi wa 'yancin kasarmu barazana."
Muna tafe da ƙarin bayani gaba a cikin shirin. Sannan yayin da Kristoci a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti, wasu a Najeriya sun koka da tsadar rayuwa. Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma muna tafar da shirin baki mai yanka wuya. Shirin da kan duba al'amuran siyasa, cece-kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban, musamman ma ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka na dab da kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samarwa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna daga murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kudaden zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara aiki daga karfe 12 na daren Juma'a. Matakin zai kuma mai matakan karshe na kashe kudade na kasafin kudi na wannan shekara har ya zuwa ga sabuwar majalisar dokoki mai rinjaye 'yan Republican da zababben shugaban kasa Donald Trump. Amincewa da wannan matakin na daya daga cikin kudurorin doka na karshe da ya wajaba 'yan majalisar su amince da su a wannan makon, kafin a rufe majalisar zuwa hutu da kuma share fage ga majalisar dokoki mai zuwa. 'Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta, wanda ya yi sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane 6. "Gano dalilin shi ne babban fifikonmu," in ji shugaban 'yan sanda Sean Burns, dangane da harbe-harben da aka yi a ranar Litinin, wanda ya bayyana a matsayin lamari mai raɗaɗi da ban tsoro. 'Yan sanda suna kokarin tantance wani sako da 'yar bindigar mai shekaru 15 ta wallafa a yanar gizo, wadda kuma da alama ta mutu sakamakon rauni da ta ji wa kanta. Hukumomi sun ce wadda ta yi harbin Natalie Rupnow, tsohuwar ɗaliba ce a makarantar Abundant Life Christian School, wacce ke da ɗalibai sama da 400 da ke karatu tun daga matakin ajin reno har ya zuwa babbar sakandare. Matasa sama da 200 da suka fito daga ƙasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar, tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su da suka hada da rashin aikin yi da shiga. Ga wakilin Muhammad Mahmud da ƙarin bayani.
matasan da suka fito da kasashen Mali, Burkina Faso, Nigeria, Togo da kuma Niger mai masaukin baki sun kuma tattauna ka hanyoyin samu mafita kan waɗannan kalubale da ke gaban su, wanda a cewar su ke hana ci gaban rayuwar su. Malam Ahmed, shugaban wata kungiyar matasa a Agades:
matsalolin da matasa suke ciki suna da yawa, kadan daga cikin su sune na rashin aiki da kuma wasu suna son formation ba su samu.
Sunana Aminu Muktar Wudil, wanda nake wakiltar Najeriya a taron kasashen yammacin Afirka da ake a nan Agadez. Babbar matsalar da matasa suke fuskanta shine yanzu haka zaka tarar an yi matasa sun yi kokari sun je lakwal, ma'ana school kenan, makaranta, sun yi karatu. Abinda idame su shine suke dogara da gwamnati ta dauke su aiki. Matasa suna fuskantar wannan matsala ta rashin aikin yi, wanda ita take jawo ake fadawa wasu hanyoyi da ba a bukatar a samu kai, ko iyaye ba sa son ƴaƴansu samu kansu, ballantana kuma su kansu magabata, saboda abun yana bawa magabata wahala wajen tafiyar da tarbiyar matasa.
A gaida Hamid Mahmud. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
An jima kaɗan, Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu fara da rahotonmu na farko. A yau ne 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar, Janar Abdulrahman Tiani, ya yi jawabi inda ya taɓo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar ƙasar daga lokacin da suka karɓi mulki. Ya kuma jaddada aniyar ci gaba da kare manufofin gwamnati da fafutukar tabbatar da cikakken ƴanci daga 'yan mulkin mallaka. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A wannan jawabi na mintoci kusan 30, shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya yi bitar nasarorin da aka samu daga ɗarewar CNSP kan karaga kawo yau. Ya ce, mun kori sojojin ƙasashen waje ba tare da nuna ƙyama ko wata rigima ba, waɗanda a baya suke yi wa 'yancin ƙasarmu barazana, suna kuma hana wa dakarunmu sukunin gudanar da aikinsu kamar yadda ya dace. Haka kuma mun soke dukkan wasu kwangiloli da dukkan wasu dokoki da yarjejeniyoyi na rashin adalci waɗanda ba sa amfana wa Nijar komai.
Tous les Nigériens regardent dans la même direction.
Sannan ya ce, an yi nasara wajen haɗa kan al'umma a game da abin da ya shafi muradin ƙasa, ma'ana daga yanzu dukkan 'yan Nijar alƙibla guda suke kallo. A yau Nijar ta gwada cewa za ta iya tsayuwa da ƙafafunta, ta tunkari matsalolin ta'addanci, ta kuma yi nasara, ta biya albashin ma'aikatanta, ta kuma ɗauki ɗawainiyar buƙatun kanta da kanta. A taƙaice, ƙasar za ta iya rayuwa ba tare da jiran tallafin da ake cewa tana samu daga waje ba, waɗanda wani bi ake fakewa da su don yi wa 'yan Nijar barazana ko a wulaƙanta su. A karon farko a tarihin Nijar, dukkan wasu matakai da suka shafi ƙasar da 'ya'yanta ana ɗaukar su ne a nan gida daga 'yan ƙasa domin amfanin Nijar. Dalilin haka ne ma yasa duk da mawuyacin halin da ake ciki ya ɗauki matakin samar da sassaucin rayuwa ga al'umma ta hanyar rage kuɗin man fetur da rage kuɗin likita da rage farashin siminti.
Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire.
Yana mai alfahari da sabuwar alakar ƙasar da wasu ƙasashen waje.
Il s'agit d'une décision irréversible.
A game da batun ficewa daga sai dawo, yana nata cewa ba makawa. Ƙasashen nan uku sun balle ba fashi, magana ce ta kare 'yancin kai cikakke, wanda ke matsayin ginshikin tabbatar da tsaro a yankin, sannan mataki ne da ke toshe dukkan hanyoyin da manyan ƙasashe ke bi su fake da sai dawo su yaƙi ƙasashen
IOS.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar, wanne ya sake nanata alƙawarin riƙe amanar da ya ɗauka, ya jinjina wa dakarun tsaro saboda jajircewarsu a kan tsaron ƙasa a wannan lokaci na gwamza yaƙi da 'yan ta'adda. Haka kuma ya yaba wa al'umar Nijar sakamakon yadda suke ci gaba da nuna juriya kan mawuyacin halin da ake ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanye na da ci gaban labaran duniya.
A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Siriya, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta ɗauka a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice, ya gana da manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Siriya a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Siriya da kuma kiyaye yankinta. A wata hira da jaridar The Times of London, Al-Julani ya ce ba za a yi amfani da ƙasar Siriya don musgunawa wata ƙasa da ke makwabtaka da ita ba, ciki har da Isra'ila. Asfandiyar Mir, wani masani a cibiyar zaman lafiya ta Amurka da ke Washington, ya shaidawa muryar Amurka cewa kungiyar HTS ta gabatar da sakon sulhu irin wanda 'yan Taliban suka gabatar bayan kwace mulki a shekara ta 2021 ta hanyar saka kanta a siyasar yankin, ta yadda hakan ba zai tunzura kasashen yankin da ma sauran manyan kasashen duniya su kyamace ta ba. Bayan kwace mulki a cikin watan Agustan shekara ta 2021, Taliban ta yi kokarin tabbatar wa kasashe da ke makwabtaka da ita da sauran kasashe masu karfin fada a ji a duniya cewa ba za ta baiwa kowace ƙasa damar amfani da ƙasar Afghanistan domin cutawa wata ƙasa ba. Jami'ai da mazauna yanki a tsakiyar ƙasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi fiye da kima ya kife a wani kogi inda ya kashe akalla mutane 25 da suka hada da ƙananan yara, sa'an nan wasu da dama kuma ba gansu ba. An yi yakinin cewa jirgin na ɗauke da fasinjoji sama da 100 a jiya Talata, kuma ya kife ne jim kaɗan bayan ya so mu tafiya a cikin kogin Fimi bayan da ya taso daga garin Inongo. Wannan shine bala'i makamancin wannan a baya-bayan nan da ya auku a ƙasar ta Congo. Ana bayyana damuwa kan cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa sosai. Hazarin na ranar Talata shine na hudu a wannan shekara a lardin Maindombe, yankin da ke kewaye da koguna inda yawancinsu suka dogara da sufuri ta jiragen ruwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Najeriya, bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki, lamarin da wasu da dama suka ce zai hana su yin bikin kamar yadda suka saba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi na ɗauke da rahoton.
Bikin Kirsimeti muhimmin biki ne na ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa alayhi salam, wato Yesu Kristi. Game da wannan, na kuzanta da Pastor Dr. Yohana Buru inda ya kara haske game da muhimmancin wannan babbar rana ga mabiya.
Gaskiya ne wannan rana muhimmanci sosai, domin abu na farko tun daga cikin littafin At-Taura sura 3 aya 15, Ubangiji Allah ya gayawa Annabi Adamu da Hawwa annabcin abin da zai faru nan gaba. Yesu zai shigo duniya, shi ne zai zama mai fansar daga zunubin da suka aikata a cikin wannan lambu, wato Garden of Eden. To daga nan Krista na da bege cewa mai ceto zai shigo duniya, sarkin salama zai shigo, zai kawo mai ceto ya samu yafiya ta wurin mutuwa da tashin Yesu Almasihu, da kuma yafiyan zunubi da kuma jinkai da rama da Allah zai nuna bil adama in mutu ya bari gaskiya gare shi.
So paso wannan rana menene ake son mabiya su yi bayan zuwa tsakanin sun yi ibada? Da
akwai abubuwa masu yawa, kamar da ka ce ranar ibada ne, ranar godiya ne, ranar addu'o'i ne. Wasu ma sukan doki azumin rana ba mu maganar cin abinci ko sha domin godiya ga Allah. Ranar sada zumunci ne, ranar nuna kauna ne, tausayawa ne, ranar ne da ya kamata Krista ya rayu da Allah Ubangiji ji daɗi, ya kyautata mu'amalansa da fahimtar juna, ya yi taimakekeniya ya ga makwabtansa da ba addini su ɗaya ba, ya nuna musu kauna ya kuma taimake su.
To na'am, kamar yanzu yadda ake cikin wani irin yanayi, ka san an ana biki na sallan Krismeti, akan yi hidindimu. To idan shekara ta zo da tsauri kamar irin wanda ake dan kokawa yanzu, menene sakonka ga mabiya?
A manta da wannan, ai ranar bauta ne, kowane mutum ya hakuri abin da ya samu, duk mutum ya nuna hakuri abin da ya samu to alamar shi Krista na gaskiya yana da imani ba dole wannan ba to duk an samu kai a cikin halin kunci dan Allah uwar gida ki hakuri mu koma ga Allah cikin addu'a a kwana a tashi Allah zai kawo muna waraka
Pastor Dr. Yohana Burut
na kuma zan tada Reverend Audu Bakwai mararraban kankara
halin da yana kasa ke ciki ba abin da kan gaba irin mu ta addu'a Allah ya kawo mana sassaucin tsadar rayuwa cewa gabanni da mabiya a taro a girmama Allah kowa ya ba kowa hakinsa waɗanda ke shugabanci na ƙasa sarakuna na gargajiya da su malaman na addinin Krista da kowane bangare dai wato kowa dai ya girmama Allah kuma mu taru kowa ya ba kowa hakinsa idan aka yi haka addu'ar da muke yi da azumin da muke Ubangiji Allah zai fi saurin karba
na
kuma wadannan yan bindiga da ke ganna za mu jama'a muna addu'a Allah ya shirye
shin koya iyalai ke ciki dangane da shirin bikin Kirsimeti a bana
suna na Malam Siyaku abubuwa sun tsawala ga wahalar rayuwa tun matsalar mun fetur da aka samu an samu matsaloli da dama abubuwa sun zama yanda suka zama magidanci yanzu dan abin da yake zuwa ya kwankwalo sai ya wahala sannan ya samu iyali ci balantana a ce za a yi wata hidima ta Kirsimeti sai dai abin da Allah ya yi kaza 10,012,13 ai kaga sai dai abin da Allah ya yi
na kuma zan tada wata magidanciya Madam Maria
to yaya shirye-shiryen Xmas
ana bakin kokari kasan abin sai ana yi a hankali in mutum ya fara shiri da wuri to zai samu sauƙin abubuwa
a dangane da batun tsaro kuma na tuntubi kakakin headquarter rundunar yan sanda shiya ta 14 CSP Gambo Isa wanda ya tabbatar mana da cewa
an dauki matakai waɗanda aka saba na tsaro kuma an tura isassun jami'anmu domin su je su ba da tsaro a wuraren bauta musamman majami'u da wurare na shakatawa da inda yara za su je wasanni da manya-manyan wurare na kasuwanci hatta ma da kasuwanni manya-manya irin waɗanda daga kudancin Najeriya akan zo a sayi dabbobi a tabbatar da cewa an samu tsaro ko ina kuma mun shirya tsaf mun dauki matakan da ya dace kuma alhamdulillahi a rahoton da muke samu daga jami'an mu duk da aka tuttura wurare cewa alhamdulillahi ana samun tsaro da zaman lafiya
da wannan a ce komai yayi tsaf san shabi malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani sha'ibu malumfashi ana sauraron shirin ne daga nan Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shekara ta 2024 dai ta so mu adabu a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa jama'a assalamu alaikum shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kudin Najeriya inda yankin arewacin kasar yayi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024 bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka
yayin da ƴan Najeriya suka ji yawan kudin sama da trillion 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tadda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi bangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira Southwest bangaren jihohi na Yarbawa jihar Lagos Oyo Ondo Osun Ogun da Ekiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine Godwin Opabio shine ake kira South South ko kuma yamma mafi yamma da ya tara da Rivers, Cross Rivers, Bayelsa, Delta da kuma Edo, jihohi guda shida. Northwest ita ta ba da ƙuri'a na APC sama da kashi 1-3 na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, amma abin mamaki wata jiha daga ɓangaren Northwest ita ce Zamfara. Aka fara bincikawa kamar ɓangaren education, ɓangaren tsaro da ɓangaren kuma agriculture, ma aka samu cewa wani ɓangaren ma ba a sa musu komai ba. To wani lokaci sai abin ya ban mamaki, ‘yan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu, bacci suke yi ne, rashin bincike ne ba sa yi, har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba.
Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi Sanata Ali Ndume ya ce lamarin ba haka yake ba.
Muna da lissafi, muna yi kamar ni kam da sauran ma. To ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganar aice a ɓangaren inda Opabio yake an yi kaza 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 kaza, shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi. To amma mufa speaker daga arewa yake, shi mai kasafa kuɗin ma a majalisar wakilai daga arewa yake, ni kaina daga arewa nake, deputy senate president daga arewa yake. To haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kasafin kuɗi, in mu ne ma muke kenan. To in daga ɓangaren zartarwa ɗin ne, shi minista na kasafin kuɗin ma shi ɗan Kebbi ne, ɗan arewa. Minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abunan ma shi ma ɗan arewa ne. Karamin minista ma na wurin ma shi ma ɗan arewa ne.
A ranar 15 ga watan Janairu kuma kamar kowace shekara, rana ce ta tunawa da kashe Premier arewacin Najeriya na farko sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto, da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokradiyya a arewa da ma Najeriyar baki daya.
To sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da yayin mulki al'ummar shi suna so ne, yana son su, yana da kaihin basira da kaihin tunani. Manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran ɓangarori daban-daban na Najeriya ba da an kwari ta ba. A arewacin Najeriya ko ƙabilar ka bambanci ko bambanci na addinin ka, wannan ba ya sa Sardauna ya zalunce ka. Don haka ya rungumi kowa, shi ya sa irin su Makiyal Audubu ba suke kusa gare shi, kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa, ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi.
A ƙarshen watan Janairu, ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO, biyo bayan takunkuman da ƙungiyar ta kakaba wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya hambarar da gwamnatin zababben shugaba Muhammad Bazoum.
To wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira, saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 ga watan Juli, an ma ƙasar Niger wasu ƙaƙuban matakai, hadda ma wato rufe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da ƙasar Nigeria. To kuma sai ma har watan Disamba kadai, 10 ga watan Disamba, wai ita CEDEAO din wai ta ma lura da Niger an yi juyin mulki, kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu.
Lallai wannan yunkuri na maida agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai, sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen CEDEAO su ne na baya cikin sahu, su ne jerin baya, su ne baya ga tattalin arziki, su ne baya a zahiri ga arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen CEDEAO, wato mai da kasashen su baya ne.
A farkon watan Fabrairu, 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur, tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna, duk da yake bata game fadin kasar ba.
Muna yi ne saboda abinci yayi tsada, kuma gwamnati bata yi mana komai ba. Muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah, muna son gwamnati ta yi kyakkyawa, ta duba abinda muka taso da shi yau da safe, ta kawo mana sassauci a cikin lamarin.
Abinci yayi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 1500, ana sai da duka, dukowa na sai da abin da ya gada ma. Gashi muna February, abincin gona na fitowa, komai na tsada. Ni tun da na fita duniyan nan, ni ne ba taba ga irin wannan ba.
Na farko, gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci, su ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi. Misali, Dangote yana yin taliya, Abdul Samad yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jito kuɗi ta ba su, su ce gashi nan ku yi mana producing abinci a kan lokaci, ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza.
A farkon watan Maris kuma kungiyar ECOWAS ko CDAO ta dage takunkuman da ta kagaba wa jamhuriyar Niger sakamakon juyin mulkin soji, tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Niger din ta bada sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka.
Mataki wanga wanda gwamnatin Niger ta dauka, mataki ne wanda yake mun jima muna shirin shi. Mun yi farin ciki kware, mu abinda suke yi cikin wannan kasa habba mu sani ba, kuma ba mu ganshi ba. Mu mun so lokacin da aka kore na saru France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunan na isu su ne first test, musan ma abinda suke yi ba. Daga nan kaga gara ma ta yasa ya he zaman alheri da zaman su.
Suke mutane da suna amfana da su. In ka joka nan garin Agala, sai suke mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai. Ba hana ba gwamnati da kiran mun taukai baske ita ta san me take ji. An taddo kiran mata kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su, su sai a diba a gani adadin su nawa ne, kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yayi musu wani gurbi.
American suna da amfani cikin kasa ga gaskiya, ne tun daga sa suna taimaka mana bisa harkar tsaro. In ka doka bisa harkar ta addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage. Amma ni da gaskiya korasu ni ban ga hannu korasu ba, gaskiya fi su billah. Ya kamata dai wanga soza namu su samu su daidaita tsakanin su da turanga duka gaba ɗaya ma ba. Suna tallafa ma yaman tsaron mu da kan ayyuka ke ga da bamu zato maga me kuma yayi wasu gaskiya bari mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger.
Sanda sojan Faransa za su zare Niger, Amurka da Togo su ne aka zaba kawai masu shedu. Yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku cigaban wannan shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Tuzara a takaice, shugabannin majalisar dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kuɗaɗe har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kuɗaɗen da zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara daga karfe 12 na daren Juma'a. Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta, wanda ya sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane shida. Matasa sama da 200 da suka fito daga ƙasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Niger, tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su, da suka hada da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu. A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Siriya, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta ɗauka a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice, ya gana da manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Siriya a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Siriya da kuma kiyaye yankin ta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaitin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya tana gabatar da shirin, da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai mu.